الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau 22 ga watan Ramadan, hijira ta 447, wadda ta yi daidai da 11 ga watan uku shekara ta 2026 ta miladiya. A yau za mu yi majalisi na 22 cikin majalisinmu na tafsirin Al-Qur'ani da muke yi a cikin watan Ramadan a wannan masallaci na Al-Furqan. A wannan gari namu na Kano, Allah ya ƙara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi baki ɗaya. Za mu tashi aya ta 15 a cikin suratul Fussilat. Na'am, fa'in a'radu, na'am, aya ta 13, ahsan, na'am. Amma kafin nan ga tambayoyi, wannan yace Allah ya ƙara lafiya da imani, Allah ya ji ƙan magabata, amin. Yace tambaya ta akan loan ne bashi. Ni na kasance ina aiki da Money Point Microfinance Bank a matsayin Business Relation Manager. Muna raba mutane POS, ana cire mana commission. Yanzu kuma Money Point ta fito da tsarin bayar da bashi wanda aka zamar da shi tilas ga duk branch manager sai ya bayar da loan. Gaskiya kuma loan ɗin akwai interest a ciki, amma loan ɗin ya kashi gida biyu ne. Akwai working capital loan wanda shi ne mai kuɗin ruwa da yake gudana, sai kuma na biyu markup, wanda wai wannan shi ne a cewar manyan managers ɗinmu shi ne wanda ya danganci musulunci a cewarsu. To amma kuma shi ma dai akwai interest a tare da shi. Shin malam menene hukunci a kan yin hanya a karɓa ga wani, ko kuma su manyan managers da su ma suka ce daga sama ne aka tsara? Ni gaskiya na ƙi bayar da sunan kowa don saboda ban san hukunci na a kan yi wa wani hanya ya karɓi loan saboda akwai kuɗin ruwa a ciki. Tunda yanzu sun matsa har suna iya koron mutum a kan saboda ya ƙi bayar da loan. Don Allah, ina buƙatar ƙarin haske da neman a yi wa managers wanda kusan duk musulmi ne akan illar abin, ko dai a aje aikin zanyi. Akwai misalin kuɗin a baya. Na'am. To wannan mu'amala da suka yi dubiyin, gaskiya mu'amalar da ake ta wannan bashin ta working capital ɗin da kuma ta sayan kaya wanda suke ce ma markup ɗin, dukkaninsu mu'amala ce ta riba. Tunda amma na working capital a bayyane yake, za su ba da kuɗi bashi kuma za su ɗora maka kuɗin ruwa. Amma na biyu shi wanda za su ce kaya za su sai maka, wanda a hakikatan ba kayan suke saya ba, kawai suna biya maka kuɗin kaya ne, ba kayan suke saya su sayar maka ba. Tunda ba ka a mu'amalar da contract ɗin da ke tsakaninku da abin da duk za ka cike, ba wani abu da yake nuna wato ala mu'amalar saye da sayarwa. Sun saya kuma sun sayar maka, kamar yadda bankunan musulunci suke yin murabaha. To saboda suna ganin bankunan musulunci suna murabaha, kuma suna ganin su ma ai in wannan ne za su iya yi, saboda kusancin murabaha ɗin da tsarin da bankuna suke bi ba wai daidai take ba, ta dai kusance ta ne. Kuma idan ba a bi sharaɗin da aka sanya ba, ba wuya ta zamanto bashi da ruwa ita kanta murabaha ɗin. To kuma a zancen gaskiya su babban banki ya ba da license na banki da dukkan waɗanda suke so su yi mu'amalar bankunan musulunci, ya ba su license ta musamman wanda akwai shari'a da sai sun cika shi wanda daga cikin shari'an dole sai an samu committee malamai waɗanda ake kiran su advisory committee of experts eh na sha bayanin su anan wanda su ne duk wata mu'amala za su tabbatar ta dace da shari'a sannan kuma a cikin ma'aikatar sai an samu shari'a compliance officer kamar yanda ake da compliance officer kamar yanda ake da wanda yake tabbatar da kan cewa ana bin ka'ida ana bin dokoki to akwai kuma wanda yake shi kuma zai tabbatar da kan cewa ana yin abubuwa bisa yadda shari'a tace kamar yanda malaman bankin suka ce ayi to dole sai da wannan amma in babu wannan su banki kamar irin su wannan bankin da ake tambaya a kansa su rinka cewa suna yin mu'amala da su dace da musulmi suna yi musu mark up suna murabaha to wannan za su sa kansu a cikin hadari da babban banki kuma in babban banki suka zo suka bincike suna da haƙƙin su musu ukuba su ci su tara akan suna yin mu'amala da ba ba su license ba ko ba su cika sharadin yin wannan mu'amalar ba dalilin ma da zai san da zai sa ka san cewa wannan mu'amala ba ta dace da shari'a ba shine ba su cika sharadin sun kafa tsarin tabbatar da bin shari'a a ciki ba wanda ake cewa shari'a governance framework ba su da shi wanda duk bankuna suke kokarin samu amma yanda za ku yi babban abu dai ka san wannan mu'amala haramun ce sannan kuma wannan idan ka taimaka ma mutum wajen samun irin wannan bashin ka taimaka masa a wajen aikata haramun saboda haka amma shi asalin aikin da suke yi shi irin wannan bankin payment system ne yanda ake sauƙaƙe saye da sayarwa da biyan kuɗi wannan ba wani abu mu'amala ce to amma abinda suka fito da shi wato kuɗi ne ya musu yawa sun san yadda za su yi da shi saboda haka suke so ko ta yaya sai sun samu wata riba a cikin wannan kuɗin shi yasa nema suke neman wanda zai karɓa suke yi to kuma sun lura cewar a nan duk ƙoƙarin da suke yi kan su samu mutane mutane sun ƙi yadda don daga sun ga interest za su ce haramun riba to saboda haka suke suna ganin in suka canza masa suka ce mark up to sun mayar da shi ba riba ba to amma alhamdulillah akwai manajoji masu basira kamar shi mai wannan tambayar ya gano haka saboda haka ina roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya maka kyakkyawar mafita akan wannan amma kada ka taimaka a cikin saban Allah amma waɗanda suke wannan mu'amala da yawa sun zo suna wannan tambayar kuma wannan abu ne wanda yake muke buƙatar wato muzaburar da ƴan uwa kan a tashi a yi irin wannan abu irin waɗannan bankuna akwai waɗansu daga cikin ƴan uwanmu musulmi amma saboda rashin ƙarfi da sauransu abun bai haɓaka ba amma yanzu kamar waɗannan kamfanonin da suka yi sun shiga ko'ina lungu da saƙo ko hatta mai yankan farce yanzu yana da POS ɗin irin nasu kowane mai irin ƙaramar sana'a mai ƙosai ma an yi mata POS to duk wannan kuɗin da yake shiga taruwa yake yana shiga ta wajensu balance ɗin su yana da ƙara ƙarfi suna da dukiyar mai yawan gaske wanda suke yin hamayya da manya-manyan bankunan ƙasar nan to yanzu inda wani abu zai faru a wannan ƙasar a ce sun an janye license ɗinsu ko an daina mu'amalar ko su ce sun janye mu'amalar da suke yi alal misali da wannan ɓangaren ƙasa tunda ba na ɓangaren ƙasar mu bane daga sun yi wannan za su durƙusar da kasuwancin mu ba kaɗan ba saboda haka inda da tunani tsakanin gwamnatocinmu da shugabanni da 'yan manyan 'yan kasuwarmu abu ne wanda ya kamata abu ne wanda yake da alaƙa da 'yancinmu da kuma aƙibarmu wannan abin zai iya karya tattalin arzikinmu cikin ƙanƙanin lokaci dama tuni muna kuka za ka ga duk manya-manyan bankuna da ake da su a nan headquarters su a Lagos take za a tattara kuɗi masu yawa mutane da suke aje kuɗinsu amma waɗanda za a ba ma kuɗin su amfana da su duk 'yan kasuwan can ɓangaren ne saboda haka kuma aka samu mutane yanzu sai sayar da gonaki suke yi da kuɗin da daga nan aka tara aka kai can aka ba mu 'yan can sai su zo sai su sayar da gonaki saboda haka sai mu koma mu zaman to bayi da kuɗinmu amma ba mu amfana da su ba dan bashin da ake bayarwa da wayannan wannan manyan bankunan suke bayarwa duk da yake na riba ne bashin da suke bayarwa bai fi kashi 1 cikin 100 na kudaden da suke tarawa daga nan ba. Kun banda ma Allah ya sa muna mun samu bankunan musulunci wanda yake namu ne na bangaren kasan mu ne kuma na musulunci ne ake mu'amalar da su kamar Taji da Jaiz da Lotus da abin alternative banks da kuma Summit. Kun banda haka da haka nan zamu kasance duk da haka su waɗannan ba su kasa karaya basu kai koman komai ba a cikin abinda bankuna suke da manyan bankuna na ƙasar nan suke da shi. To ballantana waɗannan kuma na payment system nan da suke yi karamin banki ne amma ya fitar da tsari na technology wanda yanzu gashi na tsarin yaran mu da yawa suna da basirar yi amma mu ba mu da tunanin mu hada ƙarfi waje ɗaya domin mu kafa abin da yake zai gina mu. Wannan yana da hadarin gaskiya ya kamata a mu lura da shi sosai a samu yadda za a ƙarfafa waɗanda suke. Akwai daga cikin ƴan uwanmu a nan Kano waɗanda suka yi irin wannan amma har yanzu a rarrafe suke yi. Allah ya ƙarfafa su. To sai kuma wannan ya ce tambaya ta ita ce mun samu matsala da mai gidana har ya je ya ɗauko mahaifina a kan ya mana sulhu amma daga baya sai ya ƙaurace min ya bar gidana ya tafi wani gidan kuma ba shi da wata matar ni kadai ce. Yanzu haka tsawon wata 5 kenan mahaifina ya yi magana da shi a waya sai ya faɗa masa cewa ya ɗaura aure da wata macen. An tambaye shi ne matsayin aurenmu da shi ya ce wa mahaifina ya rage nawa idan ina son zama da shi shi kenan idan kuma ba na so ya rage nawa. Shin malam zan iya zaben saki kenan mai hukuncin wannan auren? Allah ya saka wa malam da mafi cin cin alƙalami.
Na'am, ta daga bangaren da wannan yake take masa kishi.
To, akwai abin da ya shafi fatawa a nan, akwai kuma wani abin da yake shi ba fatawa ba ne, abu ne wanda yake na hukunci ne da sulhu. Amma abin da ya shafi fatawa shi ne ƙauracewa. Miji yana da haƙƙin ya ƙaurace ma matarsa ko da ba wani waje zai je wajen wata matar ba, idan ta yi abin da za a ƙaurace mata ɗin. Tunda ya zo a cikin Alƙur'ani waɗanda suke yin nushus, suke yin tumbe, suke ma mazansu tawaye. Bayan an yi musu wa'azi, bayan an yi musu duka ba mai sanya rauni ba, akwai kuma ƙauracewa. Wahjuruhunna fil mabaji, ku ƙaurace musu a wurin kwanciya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya ƙaurace ma matansa dukkaninsu su tara, ba kuma wajen wata ya je ba. Bene yake da shi a cikin gidan, a can ya zauna a cikin benen har tsawon wata ɗaya. Saboda haka dan miji ya ƙaurace ma matarsa, ya tafi wani gida ya zauna, ba gidan da yake da wata mata ba, wannan yana da haƙƙin ƙauracewa. Sai dai abinda shari'a, abinda ake so, in har mutum zai ƙauracewa Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda ya zo a hadisin Bahas ibn Hakim ko an abihi an jaddihi, la tahjur illa fil bayt, kada ka ƙaurace ma matarka sai a cikin gida. Wato ya zamanto a cikin compound ɗaya a cikin gida, ba ka tafi can wani gida da baki ɗaya ba. Wannan shi ne bisa tarbiyya ta musulunci ta kyautata wato zamantakewa. Sannan abu na biyu shi ma da yake da alaƙa da fatawa, ƙauracewa iyakar damar da mutum yake da shi a kan ya ƙaurace ma iyalinsa wata huɗu, don shi ne muddar ila'i. Ko mutum ya rantse cewa ba zai kusanci iyalinsa ba, ko kuma kawai ya ƙaurace musu ya rabu da su, to shari'a ta ba shi damar a wata huɗu ne. Lilladina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur, wata huɗu aka bayar. Idan wata huɗun nan suka wuce, to a wajen mafiya yawan malamai ita mace za ta iya neman, in ba za ta iya jurewa ba, to tana da dama ta nemi haƙƙi wajen alƙali. Alƙali zai tilasta masa ya dawo da wannan al'ada tasa ta ƙauracewa ko kuma ya sake ta. Idan ya ba shi dama sau ɗaya, sau biyu, har sau uku bai yi ba, kuma ya ƙi saki, to alƙali sai ya sake ta. Amma wajen waɗansu malamai kamar Abu Hanifa daga zaran muddar ta kai aure ya mutu su suna ƙara aure da ila'i da fitar muddar ila'i ko ba aukar da saki ba wato iyakar wannan muddar ita ce muddar da mutum zai iya tsauracewa in ta wuce haka suna bata aure to amma su ma sai da hukunci sai da hukunci na alƙali dan haka wannan bangaren fatawa kenan dan haka shi wannan in abinda ta faɗa haka ne wata biyar da yayi da kaurace mata wannan ya saba ma Allah saboda haka amma yanzu gashi a bisa abinda take faɗa yace ya rage nata sai abinda zake to wannan shine abinda yake kuma yake buƙatar hukunci da sulhu wanda yake kuma kaga ba za a yi hukunci da abinda ta faɗa ba sai an ji shi kuma nasa menene ya kai har ga irin wannan Allah ya daidaita al'amari Allah ya daidaita bismillah arama
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون
نعم Allah ya ce fa in a'radu to idan suka bijire wato idan suka bijire ga barin imani bayan wannan bayani tun daga inda Allah ta'ala yace awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal arda inda Allah ta'ala yace qul innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn bayan waɗannan ayoyi to idan suka bijire fa qul anzartukum to ce ne nayi muku gargadi sa'iqatan gargadi na wata tsawa mai girma mithla sa'iqati adin wa samud irin tsawar adu da samud tsawar da ta samu adawa da samudawa ibja'athumur rusul yayin da manzanni suka zo musu min bayni aidihim ta gaban su wa min khalfihim da ta bayan su alla ta'budu illa allah da cewa kada ku bauta mu kowa sai allah qalu law sha'a rabbuna la anzala mala'ika sai suka ce da ubangijinmu ya so ai da ya aiko mala'iku fa inna bima ursiltum bihi kafirun dan haka mu masu wato kafircewa ne da abinda aka aiko ku da shi to wannan gargadi ne bayan bayani to kuma sai wa'azi ya zo Allah ya ce idan suka bijire to ka ce da su nayi muku gargadi wato na riga nayi muku gargadi gargadin sa'iqa as-sa'iqa ma'anar ta tsawa wato tsawa dai wanda ake gani lokacin ruwa wanda zaka ji ta da tsananin ƙara da ƙara matsananciya mai tayar da hankali sannan kuma a cikin ta ga haske ga kuna fihi zulumatun wa ra'dun wa barq wato ga walqiya ga dubbai ga kuma wato ƙara ta kugi ta irin tsawa wannan ita ce asalin ma'anar sa'iqa to ita sa'iqa ita ce aka halakar da samudawa da ita amma adawa kamar yanda zai zo a iska ce mai tsananin ƙarfi mai sauti mai tsoratarwa saboda haka a wajen larabawa as-sa'iqa tana da ma'ana biyu akwai ma'anarta ta haƙiƙa ita ce tsawa akwai kuma ma'anarta ta majazi wanda suke amfani da ita ita ce dukkan wani abu wanda yake halakarwa cikin gaggawa hadisa wanda za ta zo ta halakar cikin gaggawa ana ce masa sa'iqa to don haka aka yi sa'iqa din da Allah ya ce ya faɗa a nan wanda ta shafi adawa ita ta majazi din ce wanda ta shafi samudawa ta haƙiƙa ce cewa su kan yi wato sauti suka ji mai tsananin ƙarfi wanda yake kuma da halaka a cikinsa wanda yake da halaka a cikinsa an ce mala'ika jibril ne ya musu tsawa saboda haka saboda ƙarfin wannan tsawa duk rayukan suka fita fa asbahu fi diyarihim jathimin suka wayi gari suna durƙushe a cikin gidajensu jin tsawa guda ɗaya ta mala'ika jibril ta duba ta ga ta suranta tana cikin amincin gidanka sai ka ga waɗansu jayan sun shigo su yi muku ihu abinda zai tsoratar ka ji inda za ka ga ɗan adam yana tasirantuwa mummunan tasiri da wannan kuma ɗaya daga cikin uslubin da azzalumai suke yi na azabtar da bani adam shine ƙara azabar ƙara sai a sanya ma mutum a kunnensa a rinka a kunna ƙara ana ƙarawa har sai ya suma in ya suma sai a kwarara masa ruwa in ya dawo cikin hayyacinsa sai a sake sa masa wannan saboda haka hanya ce ta azaba to wannan gargadi annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yace masa kace nayi muku gargadi wato ya kubuta domin ya isar da abin da Allah yace ya isar shine ya bayyana dan haka ya rage naku in kun gaskata to in baku gaskata ba to kun ga shine ai Rabi'atu bin Amir yace kun san Muhammad ba zai taba faɗan wani abu na ƙarya ba in yayi muku gargadi da cewa tsawon nan za ta same ku to fa za ta same ku to duk da yake ba tsawa ce ta samu Quraysh ba amma halaka ce wanda yake ta zo ta same su ba irin halakar adawa da samudawa ba tunda gargadi na Allah ba lalle Allah ya zartar da shi ba zai iya sauƙaƙawa zai iya yafewa kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya bashi zaɓi ya ce Allah ya buɗe ƙofar tuba gare shi to Allah ya buɗe ƙofar tuba sai ya zamanto irin wannan azabar ta sa'iqa ba ta same su ba sai dai azabar kunyata a nan duniya kamar yanda ya faru gare su lokacin yaƙin Badar da lokacin yaƙin Al-Ahzab da lokacin fathu Makka to wannan yana daga cikin rahamar Allah saboda amsawarsa ga addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam kan Allah maɗaukakin sarki ya buɗe ƙofar tuba ga al'ummar da'awa wato waɗanda yake kiransu zuwa ga Allah to su adawa da samudawa su ne sa'iqa ta same su su aka keɓance da ambato saboda su ne labarinsu su ne suke a cikin jaziratul arab kusa da su amma samudawa sun san suna arewa da Madina wajen kilomita 400 Madainu Salih ko ce muna ambata mu kuma duk mai tafiya Jordan ko Syria daga Hijaz daga Makka ko Madina sai ya wuce ta nan akan hanyar take saboda haka sun san wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ma da yaje yakin Tabuka ta wajen ya wuce ta gidan Biyaru Samud gidan Samudawa har yake cewa kada wani ya sha daga ruwan rijiyoyin garin haske ya zo tukuna daga rijiyar da taguwar Annabi Salih take sha daga nan ne kawai za ta yazo ya tarar waɗansu har sun yi gaggawa har sun je sun ɗebi ruwa sun cusa kulli za a yi gurasa yace duk a zubar da kullun duk a zubar saboda ƙasa ce wadda fushin Allah ya sauka akai ya sauka akai yace kada ku shiga a cikin mutanen da wurin mutanen da aka halakar da su face kuna kuka ko kuna ƙaƙaro kuka yazo ku yadda kansa ya gaggauta fita daga wajen saboda haka sanan su wurin Samudu sananne ne haka nan wajen Adawa su kuma suna can kudancin Yaman wajen wato border din da ta hada Yaman da Saudi Arabia da Oman wajen da ake cewa ar-rub'ul khali nan ne al-ahqaf wa dhkur akha adin id anzara qaumahu bil ahqaf al-ahqaf sune wuri wanda yake yashi ne ya kamar tekun yashi za ka gaishe to anan wajen su kuma suke saboda haka su ma kissa su sananna ce da yake wato su quraishu suna rihlatash shita'i was-sayf tafiyar lokacin sanyi lokacin zafi sai su yi arewa lokacin arewa tana da sanyi sai su je lokacin Jordan da sauransu akwai sanyi lokacin zafi kuma lokacin sanyi kuma sai su tafi Yaman lokacin nan Yaman kudu da yake rana ta karkata zuwa kudu akwai dan dimi-dimi sai su shi yasa sun san waɗannan wuraren sun san Sham sun san al-Yaman to saboda haka su ne waɗanda suke kissar su shahararriya ce kuma abin da ya same su abu ne wanda yake ba bako bane ga Larabawa sun san abin da ya samu Adawa da Samudawa shi yasa Allah ya takaita gargadin akan su yace to na yi mu Allah ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to na gargade ku da tsawa mai azaba ne ta azaba mai tsanani irin tsawar Adawa da Samudawa Allah yake ija'atum rusulu min baini aidihim wa min khalfihim yayin da manzanni suka zo musu ta gaban su da ta bayan su wannan akwai fassara biyu ta gaban su da ta bayan su fassarar wato cewa zuwan manzannin da wa'azin da suke musu sun zo musu ta kowane janibi sun zo musu ta gaba sun zo musu ta baya wato kuma wannan ishara ne ga cewa sun zo musu ta dama sun zo musu ta hagu ta ko ina sun zo musu kamar dai yanda shaytan shi ma yace ma zai zo ma dan adam thumma la'atiyannahum min bayni aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharuhum shakirin zai zo ma wato yan adam ta kowane janibi to su ma Adawa da Samudawa ta kowane janibi manzanni suka zo musu wato manzannin anan ana nufin wanda aka aika musu sune Annabi Hud da aka aika ga Adawa da Annabi Salih wanda aka aika ga Samudawa to an ambace su da cewa manzanni tare da cewa su biyu ne domin wato idan manzanni biyu suka zo kamar dukkan manzannin Allah sun zo ne shi yasa domin wanda ya ƙaryata manzo ɗaya ya ƙaryata dukkan kamar ya ƙaryata dukkan manzannin Allah ne wanda ya yi imani da manzo ɗaya kamar ya gaskata dukkan manzannin Allah ne shi yasa Allah ta'ala ya ce kazzabat adunil mursalin kazzabat samudul mursalin Adawa sun ƙaryata manzanni Samudawa sun ƙaryata manzanni tare da cewa kowannen su manzo ɗaya ne wannan ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu ija'atum rusulu min baini aidihim wa min khalfihim manzanni sun zo musu gabanin su da kuma bayan su ma'ana akwai manzanni tuli da suka zo musu kafin su zo kafin zuwan manzannin akwai waɗansu manzanni da suka zo musu kafin zuwan waɗannan manzannin da Allah ya ambata mana akwai waɗansu manzanni da sun zo da kuma waɗansu waɗanda suka yi zamani da waɗannan manzannin kamar yadda Allah ta'ala yake id anzara qaumahu wadhkur akha adin id anzara qaumahu bil ahqafi وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الحالي ما سو gargadi sun riga sun wuce ta gabansa da kuma ta bayansa wato masu gargadi na manzanni sun riga sun zo musu saboda haka manzannin ba wai sababbi bane waɗanda annabi Hud ba shine sabo ba akwai masu gargadi da suka zo a zamanin tare da annabi Hud da kuma gabanin nan kuma yana da labarin zuwan annabi Nuh kuma ya gargadi mutanansa akan annabi Nuh kama yanda Allah ta'ala ya ambata mana a suratul a'raf wadhkuru idja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuh wa zadakum fil khalqi basta kutuna yayin da Allah ya sanya ku masu mayewa bayan mutanen annabi nuh to annabi nuh wato sun san shi tun daga shi annabi Hud yayi musu gargadi da shi saboda haka manzanni sun zo gabani kuma sun zo a tare da shi a lokaci daya ko kuma ma'ana ta farko kama yanda muka ambata wannan ita ce ma'anar da ibnu ashur ya zaba da shehu abdullahi ma akan cewa wato manzanni sun zo musu ta kowane janibi bi ma'ana sakon Allah da ya zo musu manzannin da suka zo ba su takaita ba wajen isa matuƙa wajen kiran su da bayyana gaskiya a gare su kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi domin maqsudin wannan shine gargadi domin sun san annabi sallallahu alaihi wasallam bai takaita ba wajen yi musu gargadi kiran da aka umarce shi da wa anzir ashiratakal aqrabin ba shi da wata wazifa sai kira zuwa ga Allah sai gargadi sai albishir ga wanda suka abinda yake kai kenan saboda sun san saboda haka sun san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su ta kowane janibi dan haka da ya gargade su cewa ga abinda adawa suka yi yayin da mai gargadi yazo yake musu gargadi irin nan da yanda nake muku gargadi gashi sai sa'iqa ta same su to kuma na gargade ku sa'iqa za ta same ku to shi yasa da suka ji wannan wannan ya sanya razani a cikin zukatansu to Allah ya ci gaba da ambaton waɗanda ya halaka yayin da suka zo musu me ya sakon Allah ta'budu illallah kada ku bauta mu kowa sai Allah kamar sakon annabi sallallahu alaihi wasallam me suka faɗa sai suka ce lausha rabbuna la anzala mala'ika ai da ubangijinmu ya so aiko manzanni da mala'iku zai aiko an shafe al-maf'ul na sha'a anna al-mashi'a sai kai aka ce da ubangijinmu ya so da ya aiko manzanni da ya so ne ai da ya so aiko manzanni da mala'iku zai aiko to tunda bai aiko mala'iku ba mun gani ya aiko dan haka bai yi nufin aiko da manzanni ba dan haka ku ba manzanni bane wato suna inkarin manzancin su kamar yanda Allah ta'ala yake cewa ma mana annasa an yu'minu idja'ahumul huda illa an qalu aba'athallahu basharan rasula yace kul law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alayhim min as-sama'i malakan rasula Allah yace ba abin da yake hana mutane ya hana mutane su imani yayin da manzanni suka zo musu sai dai suna cewa Allah yanzu manzanni ya aiko su zamanto su mala'iku ya aiko a matsayin manzanni Allah yace to da a ce mala'iku ne suke tafiya a cikin ƙasa a nitse da mun aiko musu da mala'iku daga sama a matsayin manzanni to wannan ita ce shubha dukkan kafirai shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam haka suka ce laula nuzila alaina almala'ik wa qala alladina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina almala'ikatu aw nara rabbana wa inda ba sa kaunar saduwa da mu suka ce yaya to aiko mana mala'iku mana ko kuma mu ga ubangijinmu Allah ta'ala yace walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan wala labasna 'alayhim ma yalbisun da za mu aiko da mala'ika ya zamanto shi za mu aiko da za mu sanya manzo ya zamanto mala'ika da za mu sanya shi ya zamanto mutum ne kuma mu jirkita musu abinda suka jirkita ma kansu suka Allah ta'ala yace fa inna suka ce fa inna bima ursiltum bihi kafirun mu muna kafirta da abinda aka aiko ku da shi Allah yake to fa amma adu su fa adawa fastakbaru fil ard sai suka yi girman kai a cikin ƙasa saboda Allah ya ba su ƙarfin tsananin ƙarfi sai suka yi girman kai wato suka yi jabberanci suka yi abinda ba su cancance shi ba Allah yake bi ghairi haqqin ba tare da haƙƙi ba Allah bai sanya su zamanto jabberawa a bayan ƙasa ba kuma yanda Allah ta'ala yake wa idza baqashtum jabbarin idan kuka yi ruko sai ku yi ruko kuna jabberawa wato suna takama da ƙarfin su suka yi girman kai a bayan ƙasa wa qalu man ashaddu minna quwwa suka ce wane ne yafi mu tsananin ƙarfi to wannan shine girman kansu kamar yanda dai kun ga yanzu mu ma irin adawan zamanin mu suke yi suke cewa muna da military da babu military a duniya kamar sa zamu iya yin azaba ta sama da ta cikin jirgin ruwa da ta cikin ruwa irin babu daular da za ta iya yin irin ta haka suke faɗa eh a yanzu haka suke faɗa yanzu kwanan nan ba ku ji Trump ya faɗa haka ba ya faɗa haka ko bai faɗa ba ya ce military din su za su yi azabar da ba wanda yake iya yi to duk daula duk waɗanda suka duk wanda ya soma irin wannan to ƙarshen sa ya zo alƙawarin Allah ne haqqun ala Allah Allah ya yartafi a shay'un min ad-dunya illa wa ba'a haƙƙin Allah ne ba wani wanda zai girman kai a bayan ƙasa sai Allah ya kaskantar da shi ya karya shi kuma Allah ya ce al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani fi shay'in minhumā alqaytuhu fi jahannam Allah yace jin kai na mayafi na ne girma jauto na ne inji Allah wanda duk yace zai yi fito na fito zai jayayya da ni a cikin wani abu daga cikin su zan jefa shi cikin wutar jahannam to adawa haka suka yi suka ce man ashaddu minna quwwa saboda karfin da suke da shi allati lam yukhlaq mithluha fil bilad haka Allah ya sifanta su ba a halicci kamar su ba a cikin garuruwa to da suka haska suna faɗan wannan waye kai mu tsananin ƙarfi Allah yake girman kansu bi ghairi haqq ba tare da haƙƙi ba kamar yanda halin azzalimi yake ne girman kai duk wani azzalimi haka yake kamar yanzu in kuka kula irin zaluncin da azzalumai suke yi saboda sun ga suna da ƙarfi abinda suka ga dama suke yi ba isa ai ba wanda ya isa ya musu magana idan mulki yayi mulki suka sanya kowa duk wanda zai ce kar me yasa kai kaza ka riga ka siye shi ka sa shi a aljihunka in ƴan majalisa ne in shari'a ne in masu masu binciken cin hanci da rashawa ne kowa duk ka sa shi a aljihunka saboda sai ka ce sai kai kadai don haka ka zamanto shugaba na dindindin in an yi zaɓe in ma ba a yi zaɓe ba wannan duk bai dame ka wannan shine al-istikbaru fil ardi bighairi al-haq ba da haƙƙi ka samu wannan ba da zalunci to wannan shine misalin adawa duk masu yin wannan misalin su sun riga sun wuce Allah madaukakin sarki ya sanya ya bar darussa a cikin duniyar nan ko muna ganin su masu karatun tarihi za su ta zaƙulo maka iri iri gashi nan Allah daga cikin tarihin da ya ambata mana shine wannan tarihin da ya isa ya zama misali ga dukkan masu girman kai saboda mulki a bayan ƙasa Allah ta'ala ya ce awalam yaraw anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa shin ba su gani ba cewa Allah wanda ya halicce su shine wanda yake su tsananin ƙarfi domin duk ƙarfin su suna da ikon halitta ba su da ikon halittar komai bal su aka halitta halittar su aka yi to yaya akai ba su duba sun ga cewa Allah da ya halicce su yaya shi kuma ƙarfin sa yake idan su halittar su akai kuma Allah ne ya halicce su kuma ya ba su saboda haka wannan ƙarfin nasu ne ko ba su akai ba su akai tunda aya a cikin wannan ai ba wanda aka haife shi da ƙarfin kowa in aka haife shi zai fito la ta'lamuna shay'an wallahu ja'a wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun yace yafi Allah ya fitar da ku daga cikunan mahaifanku mata ba kwa sanin komai saboda haka kowa Allah ya yi shi wato Allah yana da hikima inda Allah ya yi kawai sai kawai kawai gari kawai kawai gari ka ganka giant ka ganka da basirarka da saninka da iliminka da komai da komanka ba dan kankanin nan ba wanda sai an reme shi yaya dan adam zai zama ka ma fito ta haka kai girman kai ballanka na haka to saboda haka wannan wa'azi ne Allah ya ce wato shi tunani ba ta gani cewa Allah da ya halice su ya fi su tsananin ƙarfi wa kanu bi ayatina yahdun kuma sun kasance wato suna musu da ayoyin mu wanda daga cikin ayoyin shine abinda zai sanya su su gane kan cewa Allah ya fi su sananin karfi, wanda za su san cewar ayoyin Allah su ne gaskiya, amma suke musu da ayoyin Allah saboda girman kai. Wannan yana daga cikin atsafi akan istikbar, bayan girman kai a bayan ƙasa shine wajen mu'amalar su da bayin Allah, wajen jabberanci a gare su da kama karya, to sai kuma musu da ayoyin Allah kin gaskiya, wanda zama su ne abubuwa guda biyu na ma'anar girman kai, batrul haqqi wa gamtun nas, wato watsar da gaskiya da kuma a halakar da mutane, yi ma mutane kama karya. Wannan shine ba abin da girman kai yake. To al'adar adawa kenan. Allah ta'ala yake fa arsalna alayhi, sai muka aiko musu. Wannan fadin sababiya ce, saboda wannan girman kai da suke yi da musu da suke da ayoyin Allah, wato kin gaskiya da karbar ƙarya da kama ƙarya, Allah yake sai muka aiko musu da wata iska babba, wata iska gabba, sarsaran mai tsananin sauti, wato mai kururuwa, mai sowa, fi ayyamin nahisati, a cikin waɗansu kwanaki, kwanaki na tsiya, na rashin arziki, kwanaki na rashin alkhairi, kwanaki na sharri, linudhiqahum azabal khizi, dan mu ɗanɗana musu azaban kunya, azabar kunyata, fil hayatid dunya, a wannan rayuwar ta duniya, wala azabul akhirati akhza, kuma wallahi azabal lahira ta fi tsananin kunya, wahum la yunsarun, sannan su ba a taimake su ba lokacin da azabar ta zo musu. Wannan ita ce Allah ya musu, ya aiko musu abinda ya halakar da su, wanda saboda sirantarsa ba su suna takamar giant bane, masu cika gari, masu cika ido, to Allah sai ya aiko musu abinda ba ka iya gani. Ita ce iska. Iska tana ganinta? Ba ta ganinta. Sai ya aiko musu ita, siranta ta dan ya nuna musu cewa ga rundunonin Allah. Amma iska ce siririya, wato iska ce ƙarƙarfa wadda ba a ganinta amma ana jin sautinta, sarsaran mai tsananin sauti. Kuna ganin surar tornadoes aiko, yanda suke zuwa suke farma ƙasashe da mu Allah maɗaukakin sarki ya yi mana aminci, kamar irin wadda ta faru a Michigan, kamar inda wadda ta faru a wannan ina wannan garin nan da suke a Bandigras, da sunan wannan garin Arafa, ba ta da inda suke Bandigras, inda suke wannan bikin tsirara din da suke yawo, Carolina, North Carolina, a lokacin a shekarun baya ba an yi musu wannan iskar ba, wadda ta zo ka ga mota, katuwar mota tana tafiya kamar jirgin sama.
Costa Rica ko?
Akwai su Costa Rica dai yana zuwa musu, amma dai wannan ta America ta shahara, wanda cikin lokaci ƙanƙani suka yi asara wajen biliyan 14. To su adawa Allah ya aiko musu iska sarsaran mai tsananin sauti. Haka za ka ji in aka ɗauko a cikin talabijin kana jin yadda iskar take tafiya, sautinta, irin wanda suka samu dama suka ɗauki hoton na bidiyo. To su wannan wanda Allah ya halakar da adawa ta, wato babu ba za mu kamanta ta da waɗannan ba, tunda Allah maɗaukakin sarki ya ambace ta daban, yace rihan sarsaran, kuma ya aiko musu da ita fi ayyamin, a cikin kwanaki. Waɗannan kwanaki Allah ya bayyana su, sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin, sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin, an fara bayan sallar asuba. Dama yawanci halakar azzalumai da sassafe Allah yake halakar da su. Fa idza nazala bi sahatihim fa sa'a sabahul munzirin, idan azaba ta sauka a farfajiyarsu, to wayewar garin waɗanda ake musu gargadi haɓa ce. To da asuba, bayan sallar asuba da sassafe na ranar farko ya fara, sai da suka yi kwana bakwai, suka yi kwana bakwai cir a rana na takwas ɗin a ƙarshen rana, sannan aka gama halakar da su ga baki ɗayansu. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin, Allah ya ce waɗannan ranaku na hisab, ranakun sharri, ranakun rashin arziki. Yawanci akan ce wato annahis shi ne abu wanda yake mara sa'a. Mu a musulunci sa'a da rashin sa'a babu ita, amma akwai alkhairi da sharri alkhairi a cikin bin Allah yake sharri a cikin rashin bin Allah yake babu wata rana wadda za a ce ranar sharri ce wai rana ce wadda take ta kashin tsiya wadda ba a yin wani abin azziki a cikin ta kamar irin su Laraba gana ba a canfi babu canfi babu shu'unci abinda duk ya same ka na mummuna daga mummunan aikin ka abinda kuma duk ya same ka na alkhairi daga falalar Allah saboda haka dogaranka da Allah tsantseninka garkuwarka daga tsiya garkuwarka daga rashin sa'a da rashin nasara da rashin arziki barin saban Allah shikenan sai ka zauna lafiya da Allah ka zauna lafiya da halittar Allah to Allah ya sanya musu wannan dan ya dandana musu wato azabar kunyata wato bayan azabar halaka dan haka ta rinka daukan su iskar sai ta yi sama da giant ta nuna shi a sararin samaniya sannan ta cifar da shi suka wayi gari a ta annahum a ajazu nakhlin hawiya kamar wato kututturan dabino ne wanda aka fafe cikin sa sai wato sai gangar jikin kan an fille shi saboda karfin iskar fille wuya take ta tafi da kan ta raba kan da jikin haka Allah madaukakin sarki yayi musu kuma kissar sananniya ce shi yasa ba a taba jin a cikin intarin da larabawa suke ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba su masa intarin abin da yake fada na adawa da samudawa ba to wannan azabar hissiya kenan sai kuma wata azabar wadda take ta wata ma'anawiya ita ce azabar kunya Allah ya kunyatar da su Allah ta'ala yake wa tilka aad jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu wattaba'u amra kulli jabbarin anish wa utbi'u fi hadhihi ad-dunya la'natan wa yawm al-qiyamah ala inna aadan kafaru rabbahum ala bu'dan li aad to shine kunyar aka ce bu'dan li aad ba wanda zai amfaje su da albarka ko da alheri Allah ya sanya wannan akan su ya shine azabar kunyata a nan duniya to a lahira kuma azabar lahira ta fi wannan kunya kuma ba za a ce mace su ba wato a ije azabar gabarun su wa amma samudu suka samudawa fa hadainahum muka shirye mun shiryar da su fastahabbu al'ama ala alhuda sai suka zabi makanta akan shiriya wato suka zabi bata da kafirci akan shiriya da imani shine suka karyata manzon Allah tunda Allah ya bi shiryar da su sun nemi aya Allah ya kawo musu aya suka ce a kawo musu aya suka nuna wata wani dutse suka ce in kai annabi ne ka fitar mana da sabuwa daga nan ya tashi ya salla raka'a biyu ya roki Allah sai wannan dutsen yayi naƙuda yayi nishi irin macen da zaka haihu ya dare sabuwa ta fito yace ishhadu in shaida ga aya yace hadhihi naqatullahi lakum aya wannan ita ce taguwar aya Allah aya a gare ku to me mutum zai nema bayan irin wannan aya to shine Allah yace mun shiryar da su amma suka zabi makanta saboda suna da waɗansu shegu ɗan garin wa kana fil madinati tis'atu rahatin yufsiduna fil ardi wala yuslihun waɗansu mutane guda tara waɗanda daga cikin su akwai wanda yafi kowannen su a tsageranci da tsiwa da tabewa idan ba aka ashqaha mafi rashin arziki a cikin su ya zabura su ne suka shirye duk wannan makirci wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yashurun fanzur kayfa kana aqibatu makrihim anna damarnahum wa qaumahum ajma'in fa tilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu kaga inda Allah ya yi da su to anan haka Allah ya faɗa suka zabi makanta akan shiriya fa akhadhatkum sa'iqatul azabil hun sai tsawa ta azabar wulakanci ta kama su me kike azabar wulakanci wato suka fada a durkushe mutuwa ta wulakanci Allah ya wulakanta su ba a san me ake musu ba gashi an tsare gidajen nasu kai ba ka ce yaki aka zo suka yi aka yi gumurzu suka yi sara aka sare su aka yi jinajina ba za a ce sun taga zako za su bar ma kansu wani tarihi cewa ai da kira aka same su a ina watsatsu wofayen banza ba abinda suka yi suna zaune a cikin gidajen nasu har ma sai da aka ce muku tamatta'u fi darikum talatata ayyam kwana uku ku ji dadi a cikin gidajensu sannan azabar Allah da tazo tsawa ce ake musu fa asbahu fi diyarihim jathimin suka wayi gari a duddurkushe a cikin gidajensu ta'allam yabnau fiha tawabbasu wayo rayu a cikin ta ba to wai kace azabar wadda take mai wulakantarwa bima kanu yaksubun saboda abinda suka kasance suna nema ma kawukansu na kafirci dan saya suka yi tunda an ba su zabi kamar yadda Allah yake fa hadainahum mun shirye su fastahabbu al'ama 'ala al-huda sannan Allah yake wa najjina alladhina amanu wa kanu yattaqun ko muka tsirar da waɗanda suke imani su kasance suna jin tsoron Allah wato duk a cikin biyu a cikin adawa da cikin samudawa a cikin adawa Allah ta'ala yake fa anjaynahu walladhina ma'ahu birahmatin minna wa qata'na dabira alladhina kadzabu biayatina wama kanu mu'minin haka nan ma shi ma annabi salih fa anjaynahu walladhina ma'ahu birahmatin minna haka Allah ya tsirar da shi da waɗanda suke imani tare da shi da rahma da gare shi nan Allah yace muka tsirar da waɗanda suke imani kuma suka kasance suna jin tsoro wato suna jin tsoron su shirka saboda annabawansu sun gargade su akan shirka to sannan Allah ta'ala yace
يوم يحشر أعداء
نعم نعم
ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم من ربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يسروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين المؤمنين اللهم اشرح به صدورنا ويسر به امورنا وفرج به همومنا واكشف به غمومنا وارفع به ذكرنا واغفر به ذنوبنا ونور به قلوبنا ونور به قبورنا ونور به اسماعنا ونور به ابصارنا ونور به ألسنتنا ونور به لحومنا ونور به بشرتنا ونور به عظامنا ونور به عصبنا واجعله نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا اللهم وفقنا لتلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته يا رب العالمين واجعله قائدنا ورائدنا إلى جناتك جنات النعيم وأدخلنا الجنة بشفاعته يا كريم يا رحمن يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين